Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya. Yau ranar Asabar 17 ga watan Agustan shekara ta 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya gaya da masu tawagar masu bai shawara kan harkokin tsaron ƙasa domin tattaunawar neman sulhun da ake ci gaba da yi da ƙungiyar Taliban a Afghanistan, a cewar fadar White House. Ghana, wadda yana zuwa ne a daidai lokacin da kafafen yaɗa labarai suka fitar da rahoton da ke cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu suna dab da cin mayar yarjejeniyar da za ta yanke shawarar zaman dakarun Amurka a Afghanistan bayan kwaye shekaru kusan 19 ana tashin hankali a ƙasar. Ghana, wadda tafi yadda ake so kuma ana ci gaba da tattaunawa, fadar White House ta faɗi a wata sanarwa biyu bayan Ghana, wadda shugaban ƙasa ya jagoranta. Bayan tattaunawa da shugaba Trump, ya ce Amurka na duba yiwuwar samar da yarjejeniya da Taliban idan hakan zai yiwu. Jami'an kiwon lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun tabbatar da bayyana cutar Ebola a ƙalla wurare biyu da ke cikin lardin Kivu da ke kudancin ƙasar a karo na farko. Tunda cutar ta ɓulla ƙasar kamar shekara ɗaya yanzu, ta laƙuma rayukan mutane 1,800. Ana fuskantar ƙalubale sosai wajen kula da masu fama da wannan cutar ta Ebola a sanadar rashin kwanciyar hankalin da ƙasar ke fama da shi. Daɗin daɗawa kuma, mutane ba su ma yarda da cewa akwai cutar ba. Abin da ya sa maimakon su garzaya asibiti idan suka kamu da ita, sai su miƙe kafafunsu a gida, abin da ke janyo yaɗuwar cutar. Baya ga haka kuma, ƙoƙarin wayar da kan jama'a kan cutar ya sha cin karo da ƙin amincewar wasu daga cikin al'ummar ƙasar, waɗanda suke zargin ma'aikatan lafiya domin irin matakan da suke ɗauka na kariya da hana yaɗuwar cutar. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban matafiya masu shigowa Amurka sun fuskanci jinkiri jiya Juma'a saboda matsala da aka samu ta na'urar ma'aikatan kula da shige da fice ta custom. Ma'aikatar shige da fice ta Amurka ta faɗi a wata sanarwa cewa jami'an tana ci gaba da tantance matafiya ta hanyar amfani da wata tsohuwar hanya har sai an shawo kan wato matsalar da na'urar da aka fuskanta. Matafiya dai sun yi ta kafe hotuna da hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta da suke nuna dogon layi a filayen saukar jiragen sama. Wannan jinkiri ya shafi baki ɗaya masu kawo ziyara Amurka da ma Amurkawan da ke dawowa gida daga ƙasashen waje. 'Yan sanda a birnin Portland na jihar Oregon na Amurka na shirye-shirye saboda yau Asabar lokacin zanga-zangar masu tsoron ra'ayin fifi ta farar fata za su yi a rangama da masu adawa da su da ake kira Antifa a zanga-zangar da za a yi. Magajin garin Portland Ted Wheeler ya haɗu da shugabannin addini na birnin da 'yan sanda da ƙungiyoyin 'yan kasuwa domin gargaɗin ƙungiyoyin, inda ya ce waɗanda ke shirin amfani da Portland wajen yau Asabar wajen yaɗa aƙidar ta tsana, ya ƙara da cewa ire-iren waɗannan ƙungiyoyi ba a maraba da su. Ya ce dukkan jami'an 'yan sandan Portland kusan 1,000 za su yi aiki a yau Asabar, kuma jami'an 'yan sandan jihar Oregon da na hukumar binciken manyan laifuka na FBI za su taimaka musu. Zanga-zangar ta yau Asabar dai mambobin ƙungiyar Proud Boys ta fifita fararen fata ce ta shirya, wacce cibiyar ƙwararrun lauyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ayyana a matsayin ƙungiyar tsana. Shugaban yan shiyar Najeriya Sheikh Ibrahim Elzazzaki ya koma gida daga kasar India inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru 4 yana tsare a hannun hukumomin Najeriya. Labarin dawowarsa ya bar magoya bayansa waɗanda suka yi murnar tafiyarsa cikin mamaki. Hukumomin a Najeriya sun ba shi damar tafiya kasar India domin a duba lafiyarsa kafin a ci gaba da shari'a akan tuhumarsa da ake da laifuka iri-iri da suka hada da kokarin tada hankali zargin da shi malamin ya musanta. Elzazzaki da matarsa sun samu rauni a lokacin tarzoma da ta kaure tsakanin magoya bayansa da sojoji suna hannun hukuma tun lokacin da abin ya faru shekarar 2015 har mutane 350 suka rasa rayukansu.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babban bakon Dr. Nafisa Hayatuddin, matashiyar likita da ta kware a fannin masu larurar kwakwalwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata Dr. Nafisa ta yi bayani akan abin da ya ja ra'ayinta ta karanci wannan fannin. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
To kuma wannan bangare ne da babu mata da yawa. A sanda ne karatu. Sanda ne karatu na likitanci babu mata, dukkan likitocin da ke aiki a lokacin a ABU din maza ne. Sai na daga tunanin cewa to idan mata na da irin wannan lalura, akwai bayanan da amma in ba mace yar uwarki ba zai wuya wani ya fahimta sosai, kuma balle in ya shafi ga al'ada, ga addini, ga wane ne. To a sanda ne karatun gaskiya babu bahaushi ya mace musulma da dai ni na sani dake wannan aiki. So da na gama naji kuma ina sha'awar shi, sai na fada kuma da support din yan uwana da mai gidana.
Allah sarki.
A koda wani lokaci sukan ce mu abin da kike so, in dai ya kwanta miki a rai kiji.
Yayi, to tunda kin tabo batun mata, kamar wadannan irin matsaloli ne na kwakwalwa da kike gani ko da kika sani da suka fi shafan mata a Najeriya, musamman ma dai arewacin kasar?
Kwarai kuwa akwai matsaloli da sun shafi duka jinsi, maza da mata, amma kuma ko ina a duniya an san cewa mata sun fi fama da depression. Lalura ce da take tattare da kunci, tsananin kunci da damuwa. Yana tattare da al'amura na kamar yau da kullun na rayuwa, bacin rai da rashin miji, mace na ta kaba koko tana ba aikin yi, ba sana'a. Yazo kuma ya haɗu da damuwa na ƴaƴa da ƴan uwa da dangi,
ko wata rashin lafiya.
Duk waɗannan to mata sun fi yawan kamuwa da wannan lalura. Mutum sama da kashi ma wurin, akwai wasu wuraren da an yi reports ya kan kai ma har kashi wurin 60 masu lalura, ko da ta shafi lalurar kanjamau, ko da ta shafi kansa, ko da ta shafi kowace irin lalura ta jiki. To tana iya kuma ta haifar da wannan akai. Saboda misali ne ka ɗauki mutum mai hawan jini. Mutum yanzu yana da hawan jini, abinda da ya saba ya saki ranshi ya ci ko ina yake ci, yanzu ka takura shi ka ce dole ya daina ci, ka sa shi dole ya yi abinda da baya yi. Wani kuma abinda yake iya yi a da yanzu ba zai iya yi ba, an hana shi ya yi. So duk waɗannan abubuwa in ya haɗu da kuma a misali ya shafi sana'ar da mutum yake yi. Mace na da hawan jini tana sana'ar wuta, aikin girki, yanzu an ce mata a'a ta kiyaye wuta, ta kiyaye gishiri, ta wace ce, gashi ba galihu gare ta ba. Dole ta tashi ta nema. Ta neman ma ƴaƴanta hala, ba ta da miji, mijin ya mutu ko wani abu. To kin ga ko irin wannan in yazo ya haɗu duka aikin ga dole damuwa. damuwa ya shiga, to in damuwa ya shiga sai ya canza yanda kwakwalwa take aikin ta, sai ya kawo lalura irin wannan.
To ita wannan matsalar ta damuwa kowa na da
kwarai kuwa,
yadda damuwar shi dai abinda ba a rasa ba, amma ainihin ita larurar damuwar ko cutar damuwar, menene alamomin ta?
Tana tattare da alamomi da suka shafi na farko yawan bacin rai, koko in ce bakin ciki da kunci. Mutum ka rika jin kunci ko bakin ciki fiye da abin da ya faru, koko fiye da kima, a ko da yaushe gashi yayi tsanani kuma gashi ya dade fiye da yanda ya kamata. Abinda nake nufi misali, kamar yau ne a ce a mace kin rasa mijinki, dole rai ya baci, to amma kuma idan lokaci na tafiya ai abin yana raguwa a hankali a hankali a hankali. To amma kuma a sai kiga mutum ya tsananta a wannan yanayi, ko kuma misali a dan abu ne ya bata, kamar ka batar da kaya ajiya ba ta wani abu mai daraja ba sosai, kin ajiye shi kina da kuma wasu kudin, amma kuma bacin ran wannan wai kudin da kika ajiye sai ka rike shi a ranka kai ta kuncin bakin ciki, to yayi tsanani na farko, bakin cikin yayi tsanani kuma ya dade, shine alama ta farko. Na biyu, rashin sha'awa, sha'awan abubuwa na yau da kullun na rayuwa waɗanda da kake sha'awai. Misali idan mace ce mai ko mutum ne mai son karatun Qur'ani, sai ka zo kaga sai ka mi mama ana karatun Qur'anin nan, wani haka zai fara tunani. Idan mutum ne mai son zuwa biki ko sha'ani, sai kiga ta janya jiki. In mace ce mai son kwalliya ko tana da son girke-girke, sai kiga bata damu da yi ba, ko kuma za ta yi dan dole take sa kanta ta yi. So duk irin waɗannan shine su ne alamu na biyu. Na uku kuma shine rashin kuzari. Ya shafi kamar mutum da kin dan yi aiki kadan, gaji, mace ta gaji, yawan kwanciya, gashi dai tana kwanciya amma ba bacci take yi ba, tayi ta kwanciya ta zauna ta jita a gaji,
To masu sauraro, lokaci ya daga mana hannu, don haka za mu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mana ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatu Den da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Mu ma kananan tsake muka kasa gudu. Ai muka ki mu gudu muka take. Muka cije muka tsaya muka jajirce. Balle jagoran tafiya. Ai zagzaki yafi karfin gudu. Zagzaki ba wanda zai gudumuwa a fadin duniyar nan.
Jama'a sanunku da wannan lokaci, sanunku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai wuya. Kungiyar Shia ta Najeriya ta ce sharuɗin da gwamnatin jihar Kaduna ta gita kafin ta bar shugaban 'yan Shia din na ƙasar, wato Sheikh Ibrahim Zakzaki da matarsa, su je Indiya neman kulawar likitoci, sharuɗa ne marasa inganci. Kai a ƙarshen gaskiya ma a hirarsa da Nasiru Adamu Hikaya, kakakin kungiyar ta Shia Muhammad Ibrahim Gamawa, ya ce magana ta Kaduna soke burutsu ce.
To kamar yadda babban lauyanmu ya faɗa wanda ke kare Malam Fahim Falana, ya ce wannan magana soke burutsu ne. Maganan mutum ne wanda mulki ya rufe masa idanu. In banda haka, in dama zai iya bada sharuɗa, to me yasa ya je kotu? Me yasa ya kai ƙarar malam kotu? Kada sai ce ba ruwan kotu da ba wa malam izini, shi ne zai shimfiɗa ƙa'idodin da ya ga dama.
Muhammad Ibrahim, in mun duba ma waɗannan sharuɗa, za mu ce ma babban abin da suke so su nuna shi ne kada shi malam Ibrahim Zazzaki ya samu ko ya nemi mafakar siyasa a India, watakila ta can kawai dai ya rashi gidawa saboda gudanar da ko ci gaba da shari'a nan. Ni sa ba za ku ba da tabbacin cewa in ji zai dawo ba.
Mu ma kananan tsake muka kasa gudu. Ai muka ki mu gudu muka take. Muka cije muka tsaya muka jajirce. Balle jagoran tafiya. Wanda ya taba cewa ko janar ne aka ce masa zakzaki zai gudu, ya san ƙarya ne. Ba Allah da aka zo aka kewaye gidansa ana ka fito, in ba haka ba za mu rusa gidan, yace shi ba zai fito ba, sai dai sai abin da suke. Ai zakzaki yafi karfin gudu. Zakzaki ba wanda zai gudumuwa a fadin duniyar nan.
Mama Ibrahim Gama kenan da ke magana da yawan kungiyar IMM ta 'yan Shia Najeriya. To koya sauransu 'yan Najeriya suke kallon wannan takaddama ta gwamnati da magoya bayan Shia Zazzaki, Bari mu jira ra'ayin shugaban Izala na Najeriya din da kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan shi Ibrahim Ezzezzaki din.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Jama'atu Exalted Bid'a wa Iqamatus Sunna.
A matsayin su na 'yan Najeriya, ya kamata su san akwai dokoki a Najeriya. In an yi maka ba daidai ba, to ka je kotu ka nemi haƙƙinka. Amma ba ka neman haƙƙinka ta hanyar zanga-zanga, ta hanyar take waɗansu kuma haƙƙokinsu. Idan ka ce za ka take min haƙƙina, ka take haƙƙin wancan don kai ka samu haƙƙinka, kai kanka ka san zalunci kai. Saboda haka babu wanda yake cewa kar a yi wa wani adalci. Amma wane ne mai yin adalci, wane ne mai yin hukunci? Akwai shari'a a ƙasa, don haka su nemi haƙƙokinsu ta hanyar shari'a, ba ta hanyar zanga-zanga ba. Idan kowa ya ce ta hanyar tarzoma da tashin hankali zai nemi haƙƙinsa, to zai zamanto ƙasan babu doka da oda, zai zamanto kuma kowa ma sarki ne.
Sunana Suhail Ibrahim. An yi magana akan cewa ana son a saki Abba saboda ya samu lafiyar da yake da bukata, kuma kafin ma fara batun ya kamata a saki shi saboda lafiyar shi, da wancan ba ana rike da shi bane da wani dalili. Wanda suke rike da shi suke cewa shi ne suna rike da shi domin yana cikin hadari, wanda kowa ya san cewa wannan hadarin ba daga wani bane illa daga da same mutanen da suke rike da shi. Saboda haka nan daman can ba akan ishu din lafiyar shi ba, kawai ba akan komi da komi ma ba dalilin da zama ya kamata a rike shi. So kuma ya rasa idanuwan shi, zan ce idanuwa saboda idan shi daya babu, dayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi. So daya yake da ce ya rasa duka idanuwan shi.
To kashi na biyu na muharrar da shi Nasirin ya shirya mana tsakanin shi Muhammad Ibrahim Gamawa din da kuma Comrade Aliyu wazirin masanin harkokin tsaro a Najeriya, ita ma za mu soma ta ne daga kan maganar shari'a. Maganar ita ce shin tsakanin kungiyar Shia din da kuma gwamnatin Buhari wane ne ba bin umarnin kotuna?
Wanda ya zo kotun kasa a kasar, a kotun kasar ta Abuja, a kotun kasar ta Abuja ta ce ta ce ina jin ka.
Ka saurare ni mana cikin nan. Ai mu muka fara zuwa kotu, in akwai kotu da ake bin umarnin ta, me yasa ba a bi umarnin kotun farko ba? Na biyu kuma shek jirgin shi da ma mu gaba ɗaya muna amfani da fasfo ɗin nan na ƙasa muke amfani da shi. Saboda haka batun rashin yarda da gwamnati ba tun san wani ba a daga dokokin ƙasa ba, wannan magana da
amma idan har ka yarda da dokokin kotu kana tun bin dokokin kotu, wancan kotu da take Abuja ta ayyana cewar a ba da dama Malam Ibrahim Lazari, ita kuma ta Kaduna tana da hukumar tuhumar tsayakaji, tana tuhumar ma tsayakaji, ta Kaduna tana tuhumar kuma Malam Ibrahim Lazari. So an samu confrontation, akwai ta tsayakaji, akwai ta Kaduna, akwai yanzu kamar misali, yanzu misali a Kaduna tsayakaji, a Kaduna an ayyana kungiyar an ɗaya imtar Islamic Movement of Nigeria, an hana zanga-zanga a jihar Kaduna, wanda duk ya fito zanga-zanga akwai ya rufe hanya, akwai wani abu za a yi mishi da wani shekara bakwai. Dama a sake ku kuma annan kuma yana tesin taji sa Kaduna. To kaga wannan wani abu ne, an samu complication issue guda biyu
da aka faɗi ta Abuja nan. An yi cewa akwai kotu a Abuja ta ce a haramtar da mu, nan ta ce gwamnati ta ɗauki mataki ko? To amma da take a saki malam ne ya sa ta ɗauka mataki, an da kamata akwai case irin na Ujuku da gwamnatin Lagos da aka yi lokacin Janar Buhari yana mulkin soja. Ujuku da aka yi masa aguwa da ya dawo yake gidan babansa gwamnatin Lagos ta ɓaci, yake ƙara kotu. Da kotu take a baci gidansa, sai wannan gwamnatin Lagos ta yi akan ta je kotun ɗaukar ƙara. Sai kotun ɗaukar ƙara take masa cin kun ba shi makullinsa, suka ce a'a aka ce to ba ku ba shi makullinsa, alaba ci ku zo mu saurare ku. To abin da muke faɗa
shi ya bambanta tsayakaji, ya bambanta shi Ujuku, yanzu kaga da a ce shi Malam Ibrahim Elzazzaki Islamic Movement of Nigeria, wallahi in ka zaga duk inda ka zaga a ƙasar
Kenan sai Allah ya kama makon gobe lokacin da shi kakakin kungiyar AMN din zai zo ya kara lubalanci gwamnati ko hukuma da cewa ta hannun muzahara yana cewa ai Buhari ma yayi ko kuma ya taba yin muzahara din kuma ina magana da wasu suke ne cewa me yasa ita kungiyar AMN din nan ba za ta rikide ta zama kawai jam'iyyar siyasa ba ta yadda za ta iya yin abin da take so sannan kuma zamu ji sharuɗa guda uku wanda duk mai son ya fito fili ya zanga-zanga a Najeriya dole sai ya cika su yanzu muna gode wa su baki namu Muhammad Ibrahim Gamawa da Comrade Ali Waziri da kuma shi musamman wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya shirya muhawara din daga can Abuja a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakwato a nan Washington DC ku huta lafiya
to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu. Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Wanda Allah adar mutanuna. an bar su da nishi wani nan an sassara shi kasuwanni.